أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na Masjidu Bini Taimiyata rahimahullahu ta'ala, wanda ke kofar asibitin tarayya, asibitin koyarwa na garin Azare, jihar Bauchi. Wannan majalisi ne da muke karatu daga littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam na Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi. Wannan majalisi shine na 114 a wannan yammaci na Laraba 29 ga watan Dhulhijja, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wacce take daidai da 25 ga watan 6 na shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a mance ba, muna dai karatu har yanzu a cikin Kitabul Jana'iz, littafin da ya kunshi hukunce-hukunce na jana'iza. Hadisin da za mu tashi kansa a wannan yammaci, hadisin Samura ɗan Jundub, Allah maɗaukacin sarki yarda da shi. Bismillah.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Samurah bin Jundub radiyallahu anhu qala: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
وانا حديثي عن صمود قصمرة عن جندب الفزاري الله يرددش صحابين سكين صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم ما ستوكك. Ya zauna a garin Basara lokaci mai tsayi, daga baya har ta kai ga aka sanya shi ya zama gwamnan Basara, daga bayan nan kuma aka cire shi daga gwamna din. Amma a garin Basara din Allah ya ɗauki rayuwarsa a shekara ta 58 bayan hijira. Yana cikin sahabbai masu ilimi, masu amana, masu gaskiya, kuma yana cikin wanda suka haddace hadisai da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi an samo daga gare shi Samura ɗan Jundub, Allah maɗaukacin sarki yarda da shi. Yake ba da labari cewa sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam alamra'atin matat fi nifasiha, yace nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma wata mata da ta mutu a naƙudarta, tana naƙuda har rai yayi halinsa. To shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan mata yayi mata sallah, sai Samura ɗan Jundub yayi sallah tare da manzon Allah ma wannan mata. Manzon Allah yana jan sallar da aka yi ma wannan mata, sahabbansa suna bayansa. To Samura yana daga cikin waɗanda suka tsaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake sallama ita wannan mata da ta mutu a naƙudarta. Yace fa qama fi wasatiha a riwayata, riwaya ko kuma qama wasataha ko, na'am, haka ne, na'am, fa qama fi wasatiha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a tsakiyanta da aka zo aka ajiye ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo tsakiyanta ya tsaya kenan zamu fahimci idan wa mace za a yi wa sallah liman da zai yi sallah wa mace zai zo tsakiyanta ne ya tsaya wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda samura dan junduk Allah yarda da shi ya bada labari cikin wannan hadisi da muka karanta to a baya an yi ta tambayoyi kan idan an zo da janaza za a mata sallah yaya ya kamata a ajiye ta shine nace lokacin yana zuwa yadda cewar masu tambayoyin ba sa malam bala baya gari malam shitu kuma yakan je karantarwa kauye kusan su ne suka yi tambaya to amma dai wanda ya ji sai isar da wanda bai ji ba wal yuballighi ash-shahidu minkum al-ghaib wanda ya halarta sai ya sanar da wanda bai halarta ba anan dai mun fahimci ina liman yake tsayawa a lokacin da zai yi sallawa wa mace annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsayuwa ne tsakiyanta to in namiji ne fa a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsayuwa in zai sallawa namiji namiji ya bambanta da mace namiji annabi in zai masa sallah a saitin kansa yake tsayuwa mace kuma yana tsayuwa ne a tsakiyar akwai hadisi da ya hada bangarorin biyu gaba daya da mace da duk da cewa hadisin mauqufi ne amma yana da hukuncin marfu'i in an ce mauqufi ya takaita kan sahabi amma zai dauki hukuncin daga shi zuwa ga annabi shine marfu'i hadisin da aka daga zuwa ga annabi ana kiransa marfu'i malaman hadisi suna masa laqabi da marfu'i hadisin kuma da ya tsaya iyakan sahabi bai ce kan annabi ba suna masa laqabi da mauqufi to Abu Dauda ya fidda hadisi cikin sunan din sa shi da Tirmidhi da Ibn Majah waɗannan suna cikin ashabu sunan ma'abota sunan akwai sunan Tirmidhi sunan Abi Dauda sunan Ibn Majah shine ake kiran su ashabu sunan ma'abota sunan saboda suna da littattafai na hadisi da suka kira shi sunanu kaza Abu Dauda yana da sunan Tirmidhi yana da sunan Nasa'i yana da sunan Ibn Majah yana da sunan to ashabu sunan daga cikin su mutum uku Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Majah sun fidda hadisi cikin sunan din su sannan haka nan Imam Ahmad ya fitar cikin musnad din sa da sanadi wanda yake ingantacce hadisin da aka samo daga Abu Ghalib Al-Khayyat Allah masa rahama yake bada labari cewar ya halarci Anas dan Malik lokacin da yayi sallama wata janaza na wani mutum da ya rasu wani mutum ya rasu sai aka nemi Anas dan Malik tunda yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik rayuwarsa ta yi tsayi dan ya haura shekara 100 gabanin ya rasu to an yi rasuwa wani mutum ya rasu aka gayyace shi ya je ya yi ma wannan gawa sallah to da ya zo zai yi sallah ma wannan janazar na wannan mutumi sai ya tsaya saitin kansa ya masa sallah ana san Malik sai ya tsaya saitin kansa ya masa sallah yana kare masa sallah aka dauke shi sai aka ce ai akwai wata mata ma da dazun nan ta rasu za a kawo ta ita ma ka mata sallah ya ce ku kawo ta wata mata cikin mutan Makka ba Quraishiya aka zo da ita aka ajiye ta gaban Anas dan Malik wasu suka ce baba Quraishi ya bace tana cikin mutan Madina tana cikin al-Ansar ba Ansari yake da aka zo aka ajiye ta gaban sa sai aka ce masa wannan wance ce yar wani Allah ya mata rasuwa dan Anas dan Malik sai mata sallah da yazo yi mata sallah sai tsaya a tsakiyanta kaga duka a lokaci guda ne wancan namiji da ya masa sallah ya tsaya saitin kansa ita kuma wannan mata da aka kawo ta daga baya sai tsaya a tsakiyarta sai wani tabi'i cikin tabi'an musulunci da ake ce masa al'ala ibn ziyad al'adaw sai yayi tambaya wa anas dan malik da yaga yanda yayi sallawa namiji ya bambanta da yanda yayi sallawa mace yace ya aba hamza alkunyar anas dan malik aba hamza ana masa alkunya da dansa na fadi yace ya aba hamza hakaza kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu haitu qumta haka nan manzon Allah yake tsayuwa in zai yi sallah wa namiji haka in zai yi sallah wa mace kamar yadda kai ya tambaye ana sammali shi wannan tabi tunda su tabi'ai ba su rayu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ana sammali amsar da ya bashi sai yace na'am kenan yanda ka ga nayin nan haka annabi yake in an kawo masa gawar mace zai mata sallah sai ya tsaya tsakiyarta in an kawo masa gawar namiji zai masa sallah sai ya tsaya sai tilkas kaga kenan hadisi ne mauqufi amma yana da hukuncin marfu'i wannan aiki ne na Anas dan Malik aikin sahabi kaga ya takaita kan sahabi to amma ya daga aikin zuwa ga annabi da aka masa tambaya to shine wannan tabi'i yace sai juya ya kalli waɗanda suka halarci wannan sallah da Anas dan Malik yayi magawa waki guda biyu nan sai yace to ku kiyaye ma'ana ku kiyaye siffar yadda yayi sallah wa namiji da kuma yanda yayi sallah wa mace ba siffar ba ɗaya bace to yanzu mun fahimci yadda liman zai tsaya siffar tsayuwar liman a lokacin da zai sallawa namiji ko mace to ita gawar da za a zo da ita yaya ake ajiye ta shin dole ne sai an fiskantar da ita alƙibla ko kuma ko a rigingine aka ajiye ta ba matsala an gane a rigingine da zama gawar tana kallon sama malamai suka ce abin da aka fi so shine a fiskantar da ita alƙibla amma inda za a ajiye ta a rigingine ba a yi laifi ba saboda babu dalili da ya hana ko ya yi umurni ba dalilin da ya yi umurni cewa dole gawa an zo mata sallah sai an fiskantar da ita alƙibla amma in son samu ne a fiskantar da ita alƙibla ina fata mun gane saboda alƙibla ɓangare ne wanda yake da albarka to sai zamanto sallan nan da aka yi ma wannan gawa ana fatan mata albarka fiskantar da ita da aka yi alƙibla amma babu nasi ina fata mun gane ba nasi da yace dole in an zo yin sallawa gawa sai an fiskantar da ita alƙibla amma malamai suna fifita haka ma inda za a yi mata ba tare da tana kallon alƙibla ba babu laifi kuma sallah ta misali a yi mata sallah tana kallon yamma mu alƙiblan mu ai gabas ya bambanta da alƙiblan mutan Madina mutan Madina alƙiblan su kudu to yanzu inda za a yi sallah wa gawa tana kallon opposite din alƙibla misali mu anan tana kallon yamma ba za a ce hakan kuskure bane ko laifi bane saboda ba dalili bane yace ya tabbatar cewa a fiskantar da ita alƙibla sai dai an yi abin da da ba haka aka yi kuma hakan ba zai zama laifi sannan ba zai sa a samu akasi ko tasgaro ko na kaso a sallar da za a yi ma wannan jana'izar amma son samu a fiskantar da ita alƙibla da za a mata sallah tana kallon sama ba matsala sai dai a mazhabar Shafi'iyya su sun zo da wata sura da ta bambanta yadda za a ajiye namiji da kuma yadda za a ajiye mace amma mun ji yanda liman zai tsaya tsakiyar mace namiji kuma sai tinkansa to amma in namiji ne ya za a ajiye shi mace ce ya za a ajiye ta mazhabar malikiya ta ce babu bambanci tsakanin namiji da mace duk yanda aka ajiye su yayi amma Shafi'iyya ta bambance cewa idan namiji ne kansa zai zamanto ta hagun liman an gane bayani an ajiye shi kansa yana ta hagun liman liman gashi na yana tsaye zai salla magawar kan gawar tana ta hagun liman in mace ce kuma kanta zai zama ta tadaman liman wannan a mazhabin shafi'iyya amma malikiya kamar cewa ta yi wani lokaci za a iya ma asaba saboda babu dalili kar kuma mutane su dauka cewa in ba ai hakan ba an yi kuskure mun gane ba wai dalili bane yace in an zo yin sallah wa namiji kansa ya zama ta hagun liman in an zo yin sallah wa mace kanta ya zama ta daman liman ba dalili bane fahimta ne na wasu daga cikin malamai amma di yanda aka ajiye dai gawa aka mata sallah sallah tayi kuma babu laifi amma kamar yadda nayi bayani a baya son samu a fiskantar da ita zuwa ga alkibla to shi yasa tambayoyi da aka yi tai a baya nace mujira mujira lokacin su yana zuwa ga lokacin nasu ya zo ajina idan mace da namiji ne suka rasu aka zo za a musu sallah a ina ya kamata liman ya tsaya shin a saitin kansu ya kamata ya tsaya ko a saitin a tsakiyarsu nan kuma duk inda liman ya tsaya daidai ne in ya tsaya saitin kansu ba matsala ya rinda da bangaren namiji in ya tsaya tsakiyarsu ba matsala ya rinda da bangaren mace duk yanda yayi daidai ne wa alaikum assalam idan aka zo namiji ake fara sawa a farko sai mace ta biyo bayan sa namiji yana kusa da liman ita kuma tana gaba tana gaba wa alaikum assalam jam'u kenan wannan shine abin da malaman suke cewa aljam'u aula min at-tarji a hada yafi akan arinda da bangare guda wannan din ma daidai ne amma duka ijtihadi ne na malamai na'am wato a sa matan kan tsakiyar matan ta kan namiji sai zama ya tsaya tsakiyar ta kuma ya tsaya ta kan namiji shine ake cewa jam'u aula min at-tarji na'am wa alaikum assalam za a fara gabatar da maza sannan mata a sa maza kaman biyar haka nan mata biyar sai a sa mata bayan an jero mazan mazan da su zama sun fi kusa da liman wannan hadisi da muka karanta za mu ɗauki darussa ƙarƙashinsa abu na farko da za mu fahimta daga hadisi za mu fahimci yadda sahabbai suke kaiwa makwara wajen kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda a nan gurin in mun kula za mu ga samuratu dan jundub har ya kiyaye yanda annabi ya tsaya a lokacin da ya ma wannan mata sallah na farko ke na biyu kuma ya kiyaye sababin mutuwarta duk da bashi da dangantaka ko alaka da ita wasu daga cikin malamai suna bayyana cewar ita wannan mata wacce ta rasu mahaifiya ce ga Ka'ab mun san Ka'ab ai na'am Ka'ab bin Malik al-Ansari mahaifiyarsa ce lokacin da ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo yi mata sallah sai tsaya a tsakiyarta haka nan ya zo cikin sahihu muslim abu na biyu da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta mace rasuwarta da sababin nifasi shine naƙuda baya hana a mata sallah. Ai mun san mace ta mutu da naƙuda shahada ce. Saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Ahmad ya fidda hadisin cikin musnad dinsa cewa annabi ya tambayi sahabbansa cewa su wane ne suke kallo a matsayin shahidai sai suka ce ya rasulullahi waɗanda muke kallon su a matsayin shahidai wanda aka kashe su a fagen dagaman suna gaba da gaba da kafirai annabi ya ce kenan wannan yana nuna shahidan al'umma ta ƴan kadan ne wanda basu je fagen daga an gwabza an kashe su ba su ba shahidai bane sai suka yi shi sai annabi ya ce ai wanda katanga ta fado masa ya mutu shahidi ne wanda aka yi gobara ya mutu cikin gobara shi ma shahidi ne wanda ruwa ya hadiye shi ya mutu shi ma shahidi ne wacce ta mutu a naƙudarta ita ma shahidi ya ce annabi ali safo wani adadi wanda bai gaza bakwai ba ya ce waɗannan duka shahidai ne sannan wanda ya mutu da cutar da take kama kirji misali ka ce coronavirus ko asma ko pneumonia ko allergy da TB ƙwarai duk cuta ce da take kama kirji wannan shi ma shahidi da wanda ya mutu da danka na ciki shi ma shahidi ne waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa su cikin shahidai kake nan shahidan ba su takaita ga wanda aka kashe fi a fagen daga ba to kar mu ji cewar wacce ta mutu a naƙudarta ita ma ta yi shahada a ce to ai ba sai an mata sallah ba gashi annabi ya mata sallah ta kenan koda ta mutu a naƙuda kuma shahada ta yi ba zai hana a yi mata sallah ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mata sallah wannan da ake ambato sannan kuma wannan yana nuna kenan macen da ta rasu ko da bata da tsarki ana mata sallah ko da ta rasu tana jinin al'ada tun daga shi ita wannan ta rasu a wajen haihuwa kaga mai jinin haihuwa ita ma ai bata da tsarki kuma sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata sallah wannan yana nuna mana kamala na wannan addini namu na musulunci ta yadda babu wani abu face ya zo da shi ya bayyana shi ya fayyace shi yanda za a gabatar da shi hadisi na gaba
عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة
وانا حديثي أن صامد أبو موسى الأشعري الله من أوكتين سركي ارتدشي عبد الله بن قيس yake bada labari cewar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bari'un min as-saliqati lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya barranta daga salika wace ce salika ita ce mai kururuwa yayin mutuwa mai ihu wayo Allah na shiga uku na lalace rumfa ta koce an shiga rana to wannan annabi ya barranta daga gare ta kenan annabi ya hana ihu saboda mutuwa ya hana kururuwa saboda mutuwa a bambance akwai bambanci tsakanin kuka da mutum zai yi saboda mutuwa da aka masa da ihu idan kuka ne wannan babu laifi kuka bawa zai iya yin kuka bai saba wa karantarwa addinin musulunci zai iya zubda hawaye yana shasheka wannan duk ba laifi abinda aka kyamata shine ihu da kururuwa wayo Allah wayo wannan shine ba saboda yayi karo da imani da kaddara amma kuka da bawa zai yi saboda radadi na zuciya bai yi karo da kaddara ba saboda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sau daya ba irin hakan ya faru da shi a ga annabi yana zubda hawaye saboda rashi ya rasa wani nasa wannan ya faru da manzon Allah da yana karo da kaddara annabi ba zai ba saboda annabi baya aikata kuskure Allah ya kange shi to shi yasa in kaga annabi yayi abu wannan na nuna wannan abun ba laifi bane yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab ita ce yar sa babba cikin ƴaƴansa mata danta yana gargaran mutuwa Aliyu bai wuce shekaru biyu ba sai ta aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah annabi ya zo mana aka zo aka ce ya rasulullah Zainab tana son ganin ka danta yana cikin mawuyacin hali yana cikin matsanancin yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku ce mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aata wa kullu shay'in indahu bi adalin musamma faltasbir wal tahtasib wannan sakon annabi ke kenan annabi ba shi da niyan zuwa saboda in yaje zai tausaya wa yaron in ga yanayin da yake ciki har gara ma bai je ba ce ku je ku ce mata abinda Allah ya karba da ma nasa in ya karbi wannan da a gurin ki da ma nasa ne shi ya baki inna lillahi ma aata wa lahu ma aata abinda ya baki ma da ma nasa ne ya baki ya baki kula ne da amana amma da ma nasa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma duk wani abu da ka sani a gurin ubangiji yana da ajali wanda yake ambatacce an ambata masa ran kaza ga watan kaza lokaci kaza a guri kaza ajalin zai kare kowane irin abu da ka sani kullu shay'in halikun illa waja duk wani abu da ka sani zai halaka kullu nafsin dha'ikatul maut kowace rai sai ta dandanan mutuwa kullu man 'alaiha fan da abin da ke kai kawo a ban kasa zai kare zai gushe waya baka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ubangiji shi kadai zai saura har mala'iku har mala'ikan daukar rai sai ya dandana dandanan mutuwa annabi ya ce a ce mata tayi hakuri wal tasbir wal tahtasib tayi hakuri da wannan musiba sannan kuma ta nemi lada gurin Allah fal tasbir wal tahtasib tayi hakuri kuma ta nemi lada gurin Allah dan aike sai kuma ya ce mata ga sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce a koma a cewa annabi ta hada shi da Allah ya zo annabin aka hada shi da Allah magana ta kare ta ya aiwatar shine sai ya tashi tare da shi akwai su sa'ad dan Abi Waqqas da wasu cikin sahabbansa tawaga da haka yan rakiya suka raka shi gurin Zainab ya iso gare ta da raina shirin fita kirjinsa na pat 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 yana bugawa bugawan zuciyar ya karu sama da normal aka miko wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yaro ya sanya shi a kirjinsa raina shirin fita sai hawaye yana zuba daga idanun annabi sa'dan abi dan uba da yace ma hada ya rasulullah manzo Allah me haka ba kai kake karantar da mu hakuri ba ya kuma kake zubda hawaye haka sai annabi ya ce wannan hawaye da kaga ina zubarwa bai yi karo da hakuri da nake karantar da ku ba rahama ce da ubangiji yake sawa a zukatun bayinsa kenan tausayin wannan yaro annabi yake ya sa shi zubda hawaye da alhini ka kenan kuka na zubda hawaye ba ihu da kururuwa ba wannan babu da haka nan lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu yana kankani annabi ya dinga zubda hawaye yake cewa innal aina latadma wal qalba la yahzun wala naqulu illa ma yurdi rabb wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun annabi yace innal aina latadma lallai idanu za su kwaran yadda hawaye a lokacin da ka rasa wani na kusa da kai na jikinka idanu za su zubda hawaye wal qalba la yahzun zuciya za ta yi bakin ciki ta rasa nata na jikinta na kusa da ita za ta yi radadi za ta kuna amma zubda hawaye da radadi na zuci ba zai sa bawaye butulcewa ubangiji shi yasa annabi ya ce wala naqulu illa ma yurdi rabb ba za mu faɗi wata magana ba sai maganar da za ta yarda da ubangiji ba za mu yi kururuwa ba za mu yi ihu ba za mu ce mun shiga uku ba mun lalace ba a'a zubar da hawaye ba zai sa a fite daga da'a wa ubangiji ba zubar da hawaye ba zai sa a munana wa ubangiji zato ba zubar da hawaye ba zai sa ai furucin da zai fusata ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka wannan bayani da Abu Musa al-Ash'ari yake cewar annabi ya barranta ga wacce take kururuwa ya bambanta da kuka yanzu in kuka kike saboda kin rasa danki ko wanki ko mahaifinki ko mahaifiyarki ko mijinki ba za a ce annabi ya barranta daga gare ki wannan normal ana yi zuciya kuma za ta yi radadi za ta kuka abin da ba a so shine ki ta ihu kina kururuwa irin wannan ne annabi ya barranta daga gare ta to amma ƴan uwa a nan gurin gabanin mu je gaba annabi ya keɓe mace da ambato ina namijin fa yanzu namiji in yayi kururuwa shi ba laifi annabi ya ce Abu Musa al-Ash'ari ya ce annabi ya barranta ga wacce take kururuwa saboda an mata mutuwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bari'un min as-salikati lallai fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya barranta daga wacce take kururuwa saboda an mata rasuwa wal halikati da kuma wacce take ciccizge gashin ta saboda an mata rasuwa wata zaka ga tana kama gashin ta tana fisga wata kuma aske kan ma za ta yi saboda bakin ciki na rashin da ta yi to annabi ya barranta daga mace mai irin wannan dabi'a washaqati da macen da take kama sutura ta tayayyaga saboda bakin cikin rasuwa da aka mata ta yaga nan ta yaga can ta cizgi gashin ta nan tana ihu tana kururuwa abubuwa guda uku nan me wacce take yin su ko yin ɗaya daga cikin su annabi ya barranta daga gare ta me kururuwa me cizgi gashin kanta me yaga tufafinta saboda bakin cikin an mata rasuwa to irin wannan annabi ya barranta daga gare ta a nan gurin in mun kula za mu ga abubuwa guda uku ne amma nau'i biyu da annabi ya barranta ga wacce take yi saboda nuna bakin cikin mutuwa da aka mata nau'i na farko ya kunshi nuna bakin ciki na mutuwa da aka yi da fatar baka wacce ubangiji baya son irinta saboda ɗabi'a ce ta jahiliya anniyaha kururuwa ɗabi'a ce ta jahiliya nau'i na biyu kuma aiki ne da zai nuna cewa kina cikin bakin cikin na rasuwan nan da aka miki shine cire gashin kai ko kuma yaga tufafi ko yin rauni wa jiki mutum ya nemi wuka ya farka jikinsa ko kusa ko ya yanka wani sashe na jikinsa annabi ya barranta daga mai irin wannan ɗabi'a kenan abin da za mu fahimta a nan ƴan uwa duk wani abu da za a yi da fatar baka wacce na ta ƙunshi rashin sallamawa ƙaddara na ubangiji na ɗaukan wannan bawa da ya yi wadda kai wanda aka ɗauke ma bawan yana da kusaci da alaka da kai ko kuma aiki da za a yi na gangan jiki da ke nuna fito na fito da ƙaddara Allah annabi ya barranta daga mai irin wannan aiki to anan gurin akwai abubuwa guda biyu abu na farko annabi ya barranta ga wacce take waɗannan dabi'u to wanda yake yi fa mace aka ambata kenan namiji bai shiga ba namiji ya shiga to ta yaya shiga mata sun fi no aga now dube da cewa mata tana da rauni kuma galibi sun fi kururuwa da irin waɗannan ayyukan shi yasa aka kebe mata da ambato amma ba shi ke nuna cewa namiji bai shiga ba an kebe mata da ambato saboda kuma galibi mata ne suka fi irin waɗannan dabi to shi yasa aka zo da lamiri na mace amma wannan ba shi ke nuna cewa inda namiji zai yi hakan ba zai shiga ba shi ma ya shiga an yi la'akari da galibi mata su suka to shi yasa sai aka yi amfani da galibi wannan abu na farko ce abu na biyu ƴan uwa wannan yana nuna mana ba karantarwar addinin musulunci bane mutum ya siffanta da irin waɗannan siffofi saboda an masa mutuwa sawa'un siffa ta ihu ko kururuwa ko kuma wata siffa da za ta nuna gashi kana nuna baƙin cikinka da ɓacin ranka to wannan ya saba karantarwa addinin musulunci akwai al'ummar da za ka ga tana sa akwai ranar da ta keɓe na sanya baƙin kaya na nuna baƙin cikin mutuwan Husaini ko to wannan ɗabi'a ce ta jahiliya wasu za ka ga har rauni suke wa kansu wanda kuma irin abin da annabi ya ambata a nan wacce take cizga gashin kanta ai rauni ne wa kanta ɗabi'a ce ta jahiliya wai ka sa baƙin kaya nuna baƙin cikin cewa an maka rasuwa ko ka yi rauni a jikinka ko ka yi wata siffa ko wata ɗabi'a da take nuna kana baƙin ciki kenan kana fito na fito ne da ƙaddarar Allah abin da Allah ya hukunta ya ƙaddara faruwarsa kai kuma kana fito na fito da shi kana baƙin ciki da faruwarsa babu sallamawa hukuncin Ubangiji babu imani da ƙaddara rukuni cikin rukunan imani wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi mai daɗinsa da mara daɗinsa kai imani da shi a duk lokacin da mutum ya fito da sura irin wannan za a kalle shi ta fiskoki guda uku fiska ta farko ya siffanta da siffofi irin na jahiliya don haka annabi ya ta siffanta masu siffantuwa da irin waɗannan siffofi ɗabi'a ce ta jahiliya nuna baƙin ciki a aikace ko kuma a fatan bata a yayin da aka yi wa mutum mutuwa wannan ɗabi'a ce ta jahiliya kenan duk wanda zai siffanta da irin wannan ɗabi'ar ya sani yana siffanta ne da ɗabi'a ta jahiliya wacce ta yi karo da karantarwa addinin musulunci abu na biyu na nuna rashin imanin bawa da kaddara yanzu abin da Allah ya kaddara shi bai imani ba bai sallama ba bai mika wuya ba abu na uku na nuna rashin hakurin bawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana wucewa a makabarta mun taba ambaton wannan hadisi sai ga wata mata jikin wani kabari tana ta rabza kuka ya ce baiwa Allah idi tsoron Allah ke haƙuri sai ta ce ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati ta ce ba ruwanka da ni ka kashe wutar gabanka ka ji da damuwarka ai kai musibar da aka jarrabe ni da ita kai ba a jarrabe ka da ita ba raɗaɗin da nake ji kai ba ka ji saboda haka ka je ka kashe wutar gabanka ba ruwanka da ni annabi bai ƙara cewa uffan bai wuce abin saita yana tafiya aka ce matar ke kin san da wa kuka yi magana kuwa ta ce a'a ban sani ba wane ne aka ce manzon Allah ne ta ce la shiga u yanzu manzon Allah ne ma wannan martani ba shiri sai ta mike a guje sai ta tafi gidan manzon Allah ta zo babu mai gadi kai tsaye ta shiga gidan ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah kamun afuwa wallahi ban san kai ne ba da ba zan ma wannan kakkausar martani ba annabi yace ai kin makara lokacin da ya kamata ki saduda ki sallama ki meka wuya ki yi hakuri ya wuce da tun lokacin da na miki magana kin yi hakuri da yanzu kin samu ladan hakuri amma yanzu kin yi asara innamas sabru inda sadmatil ula ai hakuri kawai yana amfanarwa ne a lokacin da jarrabawa ta buge ka a matakin farko a karon farko kai hakuri to anan hakurin zai amfana da kai amma daga baya idan ka shagalci da wani abu ya dauke maka hankali ko kai hakurin ba za ka samu lada cikakke na hakurin ba kamar ita wannan mata yanzu ta shagalci da ganin tayi laifi bari ta je ta ba annabi hakuri kaga zai mantar da ita ko zai dauke hankalinta daga jarrabawa da take ciki na rashin wannan danata da yasa ta take razo to sai zaman to koda a nan gurin an samu danna zuciya da hakuri ba zai amfanar da ita ba sama da gabanin wani abu ya zo ya shagaltar da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mata innamas sabru inda sadmatu to ƴan uwa wannan hadisi yana nuna mana cewar abinda ake so bawa yayi a lokacin da ya rasa wani nasa ya dangana ya nemi lada yayi hakuri koda yayi ta zubda hawaye ya wuni yana zubda hawaye ya kwana yana zubda hawaye babu matsala amma dai kar yayi abin da ke nuna bakin ciki na aiki ko kuma furuci na fatan baka wannan ba a so duk da wannan din bai karo da radadin da zuciya take ciki ba bai karo da hawaye da idanu ke zubarwa ba wannan duk babu laifi kamar yadda muka yi bayani a baya domin shi dan adam mulki ne na ubangiji ubangiji zai abin da ya ga dama a kansa na rayuwa da mutuwa to mu kuma abin da ake so shine mu mika wuya mu sallama bisa ga hukuncin ubangiji subhanahu wataala kuma mu sani cewa dan adam dole yana rayuwa da farin ciki da bakin ciki da samu da rashi yau kana cikin farin ciki gobe za ka shiga bakin ciki yau kana cikin bakin ciki gobe farin ciki zai zo yau ka samu gobe za ka iya rasa haka dan adam yake rayuwa mumini to amma mumini shi ko ina ta fadi sha sawa'un bakin ciki sawa'un farin ciki ko ina baya asara shi yasa annabi ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabahu sarra shakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan annabi yace al'amarin mumini akwai abun burgewa ce akwai abun banƙaye annabi yace inna amrahu kulluhu khair al'amarin sa dukka alkhairi yace wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wani da ya samu wannan matsayi da daukaka banda mu yace in asabahu sarra idan farin ciki ya samu mumini na farko yana cikin farin ciki yana cikin dadi yana cikin walwala na biyu kuma shakara sai ya gode fa kana khairan la sai wannan alkhairin ya zama wannan farin cikin sai ya zama alkhairi gare shi kaga sai ya zama to yayi riba biyu alkhairin da ya samu ya amfana da shi sannan kuma a dade wannan lokaci ya samu ladan godiya da yau kaga riba kan riba wa in asabahu dharra in kuma cutuwa ya same shi na bakin ciki na bati rai sabara sai yayi hakuri fa kana khairan la sai wannan cutuwan ya zama alkhairi gare shi ta yaya zai zama alkhairi gare shi ta yanda za a goge masa zanubansa a rubuta masa lada a daukaki darajarsa kaga shi ko ina ta fadi sha ba shi da asara alkhairi ne ba shi da asara abinda muke idon muke gane mana a matsayin sharri ne ba shi da asara to saboda haka sai a kyautata zato wa ubangiji subhanahu wataala kar a nuna bakin ciki a aiki ko a fatan baka wanda zai karo da hakuri da ya kamata mumini ya saboda ururuwa na karo da hakuri wanda ya kamata a ce mumini ya siffanta da shi. Haka nan rin rauni wa jiki na karo da haƙuri da ya wajaba mumini ya siffanta da shi. Haka nan ya ga sutura ko tufafi shi ma yayi karo da haƙuri da ya kamata mumini ya siffanta da shi, ko kuma sa wata sutura da ke nuna kana cikin bakin ciki, duka yayi karo da haƙuri da ya kamata mumini ya siffanta da shi. Daga cikin darussan da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, zamu fahimci haramcin yin irin waɗannan ayyuka. Irin waɗannan ayyuka haramun ne yin, ya haramta ga musulmi yana aikata su, domin aikatawa yana tare da zunubi. Saboda haka musulmi na kware a sababin mutuwa ba zai nuna bakin ciki wajen sutura ko kuma furuci na fatan baka. Abu na biyu da zamu fahimta daga hadisi din, su waɗannan ayyuka guda uku da aka ambata ɗabi'u ne, miyagun ɗabi'u munana na jahiliya, kururuwa, cire gashi ko kuma yaga tufafi, waɗannan suna cikin ayyukan jahiliya wanda musulmi kuma ana so ya nisance shi. Abu na uku da zamu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, aikata waɗannan ayyuka manya-manyan zunubai, kururuwa saboda mutuwa yana cikin manya-manyan zunubai, cire gashi naka saboda mutuwa yana cikin manya-manyan zunubai, haka yaga tufafi ko kuma sa tufafi da ke nuna cewa kana cikin bakin ciki, waɗannan duka suna daga cikin manya-manyan zunubai. Me yasa muka ce suna cikin manya-manyan zunubai? Saboda annabi ya barranta ga masu aikata su. In zunubi ka ji annabi ya barranta ga mai aikata shi, wannan na nuna girman wannan zunubi. Kenan dole ne musulmi ya ƙaurace musu, ya nisance su. Sannan fa'ida ta hudu, irin waɗannan ayyuka suna nuna fusatan bawa bisa ga aikin Ubangiji. Fito na fito da bawa yake bisa ga aikin Ubangiji. Rashin sallamawa ƙaddara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan fa'ida ta gaba, wannan hadisi tsawatarwa ne kan fito na fito da hukuncin Ubangiji. In har za a ce annabi ya barranta ga mai aikata irin wannan aiki, kamar ana tsawatarwa ne. Ku al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama, kar ku zamanto daga irin haka, ɗabi'unku kar su zamanto haka, kamar ana tsawatar da mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ida ta gaba, ana haramta mana kamanceceniya da jahiliya, domin jahiliya abubuwan da suke yi za ka tarar ko a hankalce bai kamata a ce sun yi ba, ballantana a addinance. To wannan kuma na daga cikin ɗabi'u da al'adu na jahiliya. Fa'ida ta kusa da ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, hadisin yana karantar da mu wajibcin imani da ƙaddara. Dole ne in ƙaddara ta zo wa bawa, wajibi ne, tilas ne ya yi imani da ita, domin duk abin da zai faru ba zai faru ba sai da sanin Allah. Allah ya san da faruwar wannan. Sa'an nan kuma Allah ya rubuta abin zai faru yanda ya faru. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, duk wani abu da ka gani da yake faruwa ko ya faru ko zai faru, Allah ya ce mun kididdige shi a littafi wanda yake mubin, shine lauhul mahfuz. Saboda haka duk abin da ya faru mu sani cewar da sanin Allah kuma a rubuce yake, yanda ya farin haka aka rubuta zai faru. Don haka ne me zai sa ka taɓata lokacinka kana wahal da zuciyarka? Sannan abu na gaba, duk abin da ya faru bai faru ba sai da ikon Allah. Sannan abu na ƙarshe, duk abin da ka ga ya faru haka Allah ya halicce shi ya faru, ko kana so ko ba ka so, kuma duk yadda za ka yi ba yadda za ka yi ka kauce masa sai ya faru. waɗannan sune matakan imani da kaddara wajibi ne bawa ya zama mai imani da kaddara ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin na farko ilmun wajibi ne kai imani da wannan cewa duk abin da ya faru ne da sanin Allah wannan mataki na farko kenan cikin matakan kaddara na biyu kitabatu maulana rubutun majibincin mu duk abin da ya faru majibincin mu ya rubuta shi zai faru yadda ya faru kuma wannan rubutun an yi shi tun gabanin a halicci sammai da muke gani da kasai da muke tafi akan ta da shekara 2050 aka duk wani abu yanzu haduwa da muka yi a masallacin nan a yau din nan Laraba 29 ga watan Dhulhijja na shekara ta 1446 wacce take daidai da 25 ga watan 6 na shekara ta 2025 Allah ya rubuta kafin ya halicci sammai da kasai da shekaru 50 ya rubuta za mu haɗu a wannan masallaci yadda muka haɗu na haka Allah ya rubuta kaga ba zai kuskuru ba tunda Allah ya rubuta tun gabanin a halicci sammai da kasai da shekaru 50 Allah farkon halittan da ya fara yin alkalami ko shi Allah ya fara halitta da Allah ya halitta alkalami sai ya ce masa uktub rubuta bai sani ba ya ce rabbi wa madha aktub ya ubangiji me zan rubuta Allah sai ya masa umurni ya ce uktub ma kana wa ma sayakunu wa ma law kana kaifa yakunu wannan umurnin da Allah ya ba wa alkalami yace wa alkalami uktub ma kana rubuta duk abin da ya faru gabanin alice ka kai alkalami wa ma sayakunu da duk abin da zai faru kenan har tashin kiyama duka ka rubuta ya kai alkalami wa ma law kana kaifa yakunu da abin da inda zai faru to ta yaya zai faru inda har zai faru to duka alkalami ya rubuta kaga kenan har haduwan da muka yanzu a kafin a halicci sammai da kasai da shekaru 50 alkalami ya rubuta a daidai wannan lokaci a masallacin nan zamu haɗu a wannan guri kuma zamu karanta wannan littafi mu kan mu ba mu sani to dole ne bawa yi imani da wannan shine kitabatu maulana sai na uku yace mashi'atuhu da ganin daman Allah ikon Allah duk abin da kaga ya faru sai da ganin daman Allah wa ma tasha'una illa ayya sha Allahu rabbul alamin duk abin da kuka ga daman aikatawa ba za ku iya aikatawa ba sai Allah ubangijin talikai ya ga dama yanzu an kare karatu sai ka ce to ni dai yanzu azabi na shine in tafi gida sai ka fita wannan mashi'ar ka kenan ganin daman ka da zabin ka kai ka fita yanzu a matsayin gida za ka tafi Allah kuma bai hukunta za ka gidan ba in Allah bai hukunta za ka gidan ba ba za ka je ba wataƙil kafin ka isa gidan sai rai ya halinsa kine ma ta sha'una illa ayya sha Allahu rabbul alamin ko kuma a kwashe ka sai a yi asubi kai gida kai niyyar tafiya ita ce mashi'a ka Allah kuma bai ga damun ka je gida ba asubiti ya ga damun ka ko kuma kai gida kai niyyar tafiya Allah bai ga dama ba makabarta ya ga damun ka wa ma ta sha'una illa ayya sha duk abin da za ku ga dama ba zai faru ba sai abin da Allah ya ga dama saboda ganin daman ku na karkashin ganin daman Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk abin da ya faru ka ji cewa mashi'a ce ta ubangiji ganin daman ubangiji haka ubangiji ya ga daman faruwa abu ka sallama wa hukuncin ubangiji sai na karshe khalquhu halittan abin yanda abin ya faru haka ubangiji ya halicce shi ya faru wallahu khalaqakum wama ta'malu Allah shi ya halicce mu abubuwan da muke aikata ma Allah ne ya halicce su to wajibi ne mutun ya zamanto mai imani da kaddara ta waɗannan matakai guda hudu ilimin ubangiji rubutun ubangiji ganin daman ubangiji halittar abun ya faru yadda ubangiji yake so ya faru wannan sai sabawa sallamawa hukunci na ubangiji subhanahu wataala ba zai nuna bakin ciki a lokacin da hukuncin ubangiji ya faru ba duk da zuciya za ta yi bakin ciki wannan nace muku babu laifi za ta kuna za ta yi radadi wannan ba laifi fitra ce da Allah halicci bawa akai amma abin da ba a so a zahiri ka nuna bakin ciki in ma to ko ta hanyar aiki ko kuma ta hanyar furuci na fata ba wannan shine ba amma dole zuciya za ta yi kuna zuciya za ta yi radadi sai kai tararrashin ta kana danne ta duk wanda zai ganka zai fahimci cewa wane yana cikin matsala wane yana cikin damuwa wannan labarin zuciya ne ka tambayi fiska wannan kuma halitta ce da ubangiji yayi wa bawa shi kuma ba za a ce ai karo da kaddara fa'ida ta karshe da zamu karkare akan ta hadisin na karantar da mu cewa mata suna da rauni raunin mata yafi na maza sannan suna da karancin hakuri suna da karancin juriya yanda namiji zai jure wa abu mace ba za ta iya to shi yasa dabi'an su sautari da dama ya zamanto suna sifanta da irin wannan siffa da annabi ya tsawata to shi yasa a nan gurin da aka zo ambato sai aka kebe mata da ambato aka kebe mace da ambato wannan ba shi ke nuna cewa namiji bai shiga ciki ba namijin ma ya shiga amma dalilin da yasa aka kebe mace da ambato saboda galibi daga gurin su aka fi samun sifantuwa da irin waɗannan ɗabi'u saboda rauni irin nasu da kasawa irin nasu da gazawa irin nasu da karancin hakuri irin nasu da karancin juriya irin nasu wanda shi kuma namiji duka waɗannan siffofi ba shi da su wanda mace ta siffanta da su saboda yanayi na lokaci sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akwai wata fa'ida da wani cikin ƴan uwa ya ambata mana wacce tana da muhimmanci kwarai da gaske a hadisin da muka karanta na farko hadisin Samura ɗan Jundub da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallawa wata mata da ta rasu a naƙudarta sai tsaya a tsakiyarta to ya ambata mana fa'ida wacce take da muhimmanci fa'idar ita ce idan mutum ya zo ya tarar an shiga sallar jana'iza kuma ya yi sha'awar shi ma a yi sallar tare da shi amma kuma bai san namiji ne ko mace ne ya rasu ba bai sani namiji ne ya rasu a mace ce ta rasu bai sani ba to zai la'akari da ina liman yake tsaye idan ya ga liman na tsaye a sake zai ce mace ce sai ya yi niyya kawai zai salla wa mace kuma addu'arsa sai ta yi wa mace Allahumma gafir laha warhamha wa'fu anha idan kuma ya ga limamin ya tsaya ta setin kan jana'izar sai ta a wannan namiji ga wannan fa'ida ce mai kyau sosai wacce kai za ka iya gane wannan gawar da ake yi wa sallah mace ce ko namiji ta yadda liman ya tsaya idan a tsake ya tsaya za ka iya gane za ka ce wannan mace ce in kuma a kan gawar ya tsaya za ka ce wannan namiji to sai zama in za ka yi addu'a za ka yi addu'a wa namiji ne tunda akwai bambanci tsakanin addu'a wa namiji da kuma addu'a wa mace namiji za a ce Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa afihi wa akrim nuzula mace kuma za a ce Allahumma ghafir laha warhamha wa'fu anha wa afiya kamar yadda Hausa zaka ce Allah ya gafarta masa mace ka ce Allah ya gafarta mata to haka a larabcin ma to kaga in ka zo addu'ar in mace ce lafazin ta ya bambanta da lafazin namiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu na'am alaji bismillah harkan jarirai a dai are Naam 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 tambayan da ake ita ce lokacin da ka zo an yi tsakiyar sallah sallar janaza kaga zai akwai wasu kabarbari da aka yi baka an yi kabbara ta ɗaya da ta biyu misali ba ka zo to za ka jira sai an sake wata kabbara ka yi ko kuma kana zuwa za ka yi kabbara ka shiga kamar sallah ce da ake kana zuwa kabbara za ka yi ka shiga ina fata mun gane ka zo ka tarar an yi kabbara ta farko ko kuma an yi ta biyu to ba za ka jira sai an yi wata sannan kai ma kai ba kai ma kana zuwa za ka yi kabbara ka shiga ka fara kamar yadda in ka zo ka tadda ana sallah an yi raka'a ta farko kawai za ka yi kabbara ka shiga ka zo na sallah to haka ita ma sallar jana'iza kana zuwa kawai za ka yi kabbara ka zo na a ci gaba da sallar da kai to na'am sai zama lokacin da kai kabbara ta farko abin da ake karantawa a farko sai ka fara da shi ko da su ba na farkon suke inda Fatiha ake fara to sai ka fara Fatiha ko da su suna cikin addu'a ne wa mutunci har in ka kai ga an yi sallama ba dauke gawo ba kai sai ka ci gaba da kabarbarinka ba za ka yi sallama ba har sai ka kai gati matakar ba dauke ta akai ban an dauke ta ne nan sai kai sallama amma ba a dauke ta ba kai ba daga yin sallama za ka yi ba tunda daga baya ka zo har sai ka kammala kabarbarinka ka kammala mata addu'a sai kai sallama alaikum assalam na na
na kowa ba yana da
na'am magana da yake ita ce wajen taba gawa da kama ta da sa ta cikin kabari shin wannan abu ne wanda yake a bude kowa yana da dama haka ko kuma an takaita da wasu mutane karantarwa addinin musulunci an takaita da makusantar mamaci din su suka fi cancanta su yi haka domin an ambata mana waɗanda suka sanya annabi a cikin kabarinsa akwai al-Abbas akwai Sayyidina Aliyu akwai ƴaƴan al-Abbas su Qutam su Ibn Abbas su suka sa annabi a kabarin waɗannan kuma duka dangin annabi sallallahu alaihi annabi fa namiji ne to ina ga in mace ce fa aga in mace ce min babu aula kar wani ya kusance ta sai danginta na kusa sai dai in an rasa ko kuma ba masu karfi to nan babu laifi kowa zai iya yi amma in har akwai dangi mafi kusa musamman mace an fi so a bar su su za su kama ta su sanya ta a cikin kabarinta wa alaikum assalam Allah na'am yana magana kan yanda za a haɗu sahu da sahu gashi a dab da dab ba gap wannan ba karantarwan addinin musulunci ba za ka ga mutane wani har kuma tsa kar a bar gap yana da kyau mutane kar ana aikata abu sai ana da dalili gap din in an bari menene matsala yanzu ka ga idan an idar da sallah a masallacin Makka da Madina a inda kuka yi sallan a nan za ku tsaya ku yi sallah wa gawa yanzu kaga ai akwai rata tsakanin sahun nan da wannan kuma hakan ake tsayawa yi sallah wa gawa ba a cewa ku mammatso ku mammatso kaga wannan duka dabi'u ne da muke ta shigo da su cikin addini wanda babu su kuma a takura wa mutane a kuntata wa mutane saboda mammatsuwan dole akwai takuruwa shi kuma addini ba takuri ciki ba takuri ka gani da kuntatawa babu to sai ka ga mu da kanmu muna ɗebo abubuwan da za mu kuntata wa kanmu wanda Allah bai kuntata mana abin na'am yawwa amai da su dole kaman kayi laifi kayi babban laifi wannan kurakurai ne da ake yi cikin karantarwa addinin musulunci mai ahala riba yana cewa la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukum Allah to yanzu kai ka san me hukuncin Allah ba a cewa a mammatsu nan ba bai sani ba amma yana ga hakan za a yi hakan shi yafi dacewa inda zaka tambaye shi ina ka karanta sai fara kallon sama ko yana so sake ya sai ce ku tambayi malamai ko Allah ya sa mu dace alaikum assalam na 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 sai kabbara ya ci gaba ya yi kabbara har ya je ƙarshe matuƙar gawar ba a ɗauke ta amma in aka ɗauke ta
har kuma aka fara tafiya da ita tunda mai ita yake yiwa sai ya sallama a gani amma matukar tana ajiya a gurin zai iya ci gaba ya kammala ya zo ya sallama amma in an dauke ta tunda mai ita yake yiwa sallah din shikenan sai ya yi sallama sai ka malamai suka ba na'am na'am to fitsari a tsaye wannan babu laifi babu laifi musamman idan ya zamanto an aminta daga abubuwa kamar haka na farko ya zama ka aminta daga fitsarin ya fantsamu ya bata mali dan dube da ratan inda fitsarin yake tahowa zai iya fantsamuwa sabanin in asubu ne kake to in ya zama ka aminta daga wannan ma'ana in kai fitsarin a tsayen ba zai dawo ya bata ma suturarka ba karfin fadawarsa ba zai sa ya tarwatsa ya fantsama a jikinka ba na farko kenan na biyu idan ya zamanto lokacin da zaka yi fitsari a tsayen hakan ba zai bada dama wa mai wucewa ya ga al'aurarka ba to wannan babu laifi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yazo bolan wasu mutane sai yayi fitsari a tsaye me yasa yayi a tsaye bola ce akwai kazanta ba zai tsuguna ba to wannan ya nuna halaccin haka mu ko muna daukar mai fitsari a tsaye kafuri ne wana ta Najeriya sai mai fitsari a tsaye lokacin zabe shi na na na'am yana tambaya ga wanda yake masbuki wanda aka tsere musu wasu raka'o'i sun tashi suna cika to raka'o'in shi kuma wannan ya riga ya idar har ya gama azkar din sa yana son fita to ya halatta ya fasa tsakanin wannan da suke rama sallah ya wuce bai halatta ba gaskiya ya hakura in ya samu hanya ya fita in bai samu ba ya hakura saboda fasa tsakanin sun akwai cutarwa gare shi shi kuma duk wani abu da zaka cutar da mai ibada ba a son sa dan annabi a cikin hadisi da muka karanta a baya ya bayyana mana cewa mala'iku suna nema ma wanda yake zaune a cikin masallaci yana jiran sallah suna nema masa gafara matukar alwalarsa ba ta warware ba matukar bai cutar da wani to kaga wannan din yana daga cikin cutarwar da zai sa mutun ya rasa addu'ar mala'iku da yadda suke nema bawa gafara to saboda haka ya hakura kar ya ce sai ya fasa tsakanin su in su suka dan ba da gaf shikenan ya samu dama ya wuce amma ba su ba da gaf ba suna sallar su kar ya cutar da su suna ibada mai girma irin wannan ya hakura har zuwa lokacin da zai samu hanya ta wani guri ko kuma su idar duk gaggawansa dai ba za su wuce minti 5-6 ba sun idar da raka'o'in da suke rama sau tari da dama kuma yadda ka faɗi din ana samun haka wani ba ma a tsaye suke ba suna zaune daga kafa sai tsallake kafada su wanda kuma annabi wannan din ba ma masu sallah ba ya hana a masallacin juma'a wannan yana hana mutun ya samu ladar sallar juma'a mutane suna zaune suna sauraron kudu ba kazo kana tsallake kafadun su an ce baka da ladar juma'a to ina ya ga wanda shi sallah yake kazo kana tsallake kafada su kaga wannan babban laifi ne kwarai da gaske dole ne mutane a yi taka tsantsan wajen waɗannan abubuwan da muke rena su muke ganin su kananu amma masu girma ne gurin ubangiji Allah ya tsiratar da na malam shehu kai ne na karshe to bismillah na na'am 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 tambayar da malam shehu yake kan matsayin mala'ika jibrilu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin mala'ika jibrilu a matsayin malami yake zuwa ko kuma a matsayin dan aike gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aike ne na Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin Al-Qur'ani Allah ya ce innahu la qawlu rasulin karim. Ai shi wannan Al-Qur'ani maganan dan aike ne mai karamci. Ya kira mala'ika Jibrilu da rasul, rasul kuma shine dan aike. Innahu la qawlu rasulin karim bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in samma'ani. Wannan sifofin mala'ika Jibrilu. Innahu lallai shi Al-Qur'anin nan la qawlu rasulin karim, maganan dan aike manzo na Ubangiji mai karamci. Bi quwwatin ma'abocin karfi, mala'ika Jibrilu yana da karfi. Duniyan nan mala'ika Jibrilu zai iya daga ta da hannu daya ya kifa ta, yana da karfi. Bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in, abun da'a ne mala'iku duk lokacin mala'iku. In mala'ika Jibrilu ya ba su umurni duk aikatawa su ce, saboda shi jagora ne cikin su. Idan Allah ya so bawa zai kira Jibrilu ya ce, Jibrilu ina son wani. Jibrilu sai ya so shi, sai ya yi kuwa cikin mala'iku ya ce, kai mala'iku Allah yana son wani. Sai mala'iku ma duk su so shi. Sai Allah ya je ho soyayyar sa abin kasa, kawai sai ka ji kana kaunan wani. Me dalili baka sani ba, Allah ne ya sa a zuciyarka. So saboda haka mala'ika Jibrilu dan aike ne na Allah. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo daga kogon Hira, bayan mala'ika Jibrilu ya ce masa ikra, ce ma ana bikari, an saukar masa da ayoyin farkon suratu ikra, suratul alaq, da matarsa Khadija ta kai shi gurin Waraqatu dan Naufal. Annabi ya masa bayani irin halittar da ya gani da abin da ya faru, sai ya ce hadan namusul ladhi unzila ala Musa. Wannan halittar da ka gani irin ta aka saukar wa Musa, ma'ana shi dan aike ne tsakanin Allah da manzannin Allah, shi mala'ika Jibrilu shi yake zuwa da wahayi. Manzannin Allah duka shi yazo musu da wahayi. To haka shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yazo masa da wahayi, dan aike ne na Allah. Wannan shine magana wanda yake dalilai suka mara masa. Amma an ce malami ne na manzon Allah, maganar a fili take, ba abinan ciki. Yanzu Annabi ai dan aikin Allah ne, ba malamin mu bane. Kun gane bayani? Saboda a gurin sa muka koya. To shi ma Annabi gurin mala'ika Jibrilu ya koya. In an ce malamin sa ne ba matsala, amma dai asali dan aikin Allah ne. Kaman maganganun ba sa karo da juna. Mun fahimta. Wallahu ta'ala a'lam. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan karatu da muka yi, Allah ya sa ya zama mai amfani gare mu, duniyan mu da lahirar mu. Allah ya karɓa daga gare mu, Allah ya nauya mizanin mu da shi. Ya Allah, muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙonka kanka ba mu damana mai albarka. Ya Allah, ka ba mu damana mai albarka. Ya Allah, ka ba mu damana mai albarka. Abinda aka shuka Ubangiji ka albarkace shi, abinda za a shuka nan gaba Ubangiji ka albarkace shi. Ubangiji ka ba mu abinci, ka sa rayuwa ta zama mai sauki gare mu, ka sanya mu mu yi daddaɗar rayuwa a wannan duniya, ka tseratar da mu daga azabar kabari, ka tseratar da mu daga azabar wutar jahannama, ka sanya aljanna ta firdausi ta zamanto makoma gare mu. Du masu tsangwaman musulmi, Ubangiji ka san su kuma ka gan su, ka nuna musu buwayarka da izzarka a kansu. Ya Allah, ka ɗaukaci musulmi a duk inda yake a faɗin duniya, ka ƙasƙantar da kafiri a duk inda yake a faɗin duniya. Duk mai cutar da bayinka, ya Ubangiji, kai ma ka cutar da shi. Duk mai tsangwamin bayinka, Ubangiji ka tsangwame shi. Ubangiji ka furnace shi. Ubangiji ka nuna masa ikonka da buwayarka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته